Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu sauraro. Yau da gobe ne shirin matasa dake zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma stashoshin da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya FM. A kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jima a Alpha Radio sai kuma ta internet a voahausa.com. Masu gabatarwa
Usman Ahmad,
Hafsat Bala dan Maisoro,
tare da ni Safinatu Sada Sodangi.
To a yau Litinin 13 ga watan Nuwambar shekarar 2017, kamar kullum da muke magana akan zamantakewa ta yau da kullum, yau zamu yi duba ne akan binciken kokop a zamantakewar ma'aurata.
Daga cikin team din mu da members suke ba da shawara, muna da doctors, muna da lawyers, muna da experienced people, muna da matan aure wanda sun shiga matsalar irin ta, kuma ya suka samu kansu da yawa sun fi tafiya akan matan su ne cike. Wasu sun ce ai men are polygamous in nature,
ban maza su dama ba su iya zama da mata daya.
To shi ne dai suka ce to sai dai kawai ai hada da addu'a.
Tattauna da wata matashiya dake da shafi a yanar gizo na Facebook da Instagram mai suna Open Diaries akan zamantakewar yau da kullum, Fatima Fuad Hashim, akan wannan batu.
Haka zalika zamu tattauna kai tsaye da Ambassador Muktar Gashash da Hajiya Badiya Dauda Mani, wasu masu sharhi akan harkokin yau da kullum.
To sanan tambayar da muka a shafinmu na Facebook da Twitter su ma tana nan tafi.
Ku dai kasance tare da shirin yau da gobe, shirin matasa.
A Facebook da Twitter mun nemi jin ra'ayoyinku, inda muka tambaye ku a ganinku me binciken kokof ke haddasawa tsakanin ma'aurata. Ga yadda kuka amsa mana.
To sakon farko daga shafinmu na Facebook ne, inda Umar Adamu Katagun yace salam yau da gobe. Tsananta bincike a tsakanin ma'aurata yana taimakawa wajen mutuwar aure, saboda idan ka kasance mai yawan zargin abokiyar zamanka, to ko shakka babu idan baka yi hankali ba za ka saki matarka ba tare da ka sani ba, saboda yawaita zargi a tsakaninku. Da fatan za mu zama masu yarda da juna don samun dorewar zamantakewa tare.
To Sa'idu Saba Auyo kuma yace yau da gobe, dama addini bai yarda ka yi wa abokin zamanka yawan bincike ba. Idan ma'aurata suna yawan yi wa junansu binciken kokof, to wannan aure zargi zai shiga tsakani ba da jimawa ba, kuma aure zai mutu.
Sai Mansur Baba Wura na fada da Muhammad Bashir Damari da Baffa Dukku na fada suka ce salam yau da gobe, binciken kokof yana taka muhimmiyar rawa musamman ma wajen kawo rarrabuwar kai tsakanin ma'aurata, kuma yana taka rawa wajen kawo rabuwar aure ma baki daya. Allah dai ya kyauta ku tashi lafiya.
To amin amin. Sai Luka Balarabi yace yau da gobe, idan har ma'auratan nan hankalinsu ya hade, binciken kokof yana dada hada kansu, ko yana da raba kansu ne yake
hada
kansu. To amma idan akwai damuwa a tsakaninsu, to fa akwai illoli. Na daya, zamantakewa kan lalace, babu ganin mutuncin juna shine abu. Na biyu, sai kuma mu ce Allah ya kyauta
daga
garin menene kurama ne ko to sudan garin su ne wannan ina ga.
To Muhammad Maina kuma yace a gaskiya binciken kokofi yana kawo zargi tsakanin ma'aurata, zargi kuma haramun ne, saboda zargi idan ya shiga tsakanin ma'aurata to daga nan ba zaman lafiya.
Sai Maharaz bin Umar Maurida, Allah sa na faɗi sunan daidai, yace yau da gobe kenan, ai ba ma tsakanin ma'aurata ba ko tsakanin ƴan adam binciken kokof zai iya kawo sabani, balle ma tsakanin ma'auratan da ake sa ran su tabbata a hakan. Ni dai ana tawa fahimta gaskiya bai kamata ba miji na bincikar matarsa ko kuma mata na bincikar mijinta. Nagode.
Sai Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada Barikin Ladi jihar Filato a Najeriya yace suka ce Assalamu alaikum yau da gobe. A gaskiya wannan binciken kwakwab da ake yi wallahi yana ba da cika sosai a bangaren ma'aurata maza da mata.
To sai Abubakar bin Abdullah yace salam yau da gobe. Hakika binciken kwakwaf yana da amfani a tsakanin ma'aurata amma kuma wani lokacin yakan haddasa rabuwa tsakanin ma'auratan domin sau da yawa idan ana irin wannan binciken allura takan tono garma da fatan ma'aurata za su rinka yi wa juna adalci da gaskiya a lokacin da suke bincike a tsakanin su.
Sai Maryam Aminu Kano mai da garko tace assalam, binciken kwakwaf ga ma'aurata ba shi da alfanu domin bai tabbatar ko Ubangiji ya hana bincike take son ta ce akan gaibu, don haka da ni da mijina Aminu kai Kano mai da garko muna zaune lami lafiya ko da yaushe cikin kwanciyar hankali.
Hankalin su kwance. Sai Ahmed Sulaiman yace salam, a gani na in har kaga ana bincike to akwai zargi kenan, a kaida bai kamata a ce akwai zargi tsakanin ma'aurata ba. Sako daga Ahmed.
To Binyaminu Mu'azi yan mama yace to yau da gobe au yan mama
garin mu ne sai sana sani
yace to yau da gobe shi dai tsananta bincike abu ne wanda addini ya hana, ballantana ma binciken kwakwaf kuma ba abinda zai iya harfarwa face kullum a ƙara zurfafa zargi a tsakanin ma'auratan. Allah dai ya kyauta.
Amin. Sai Hawwa Aliyu tace yau da gobe kenan, Allah ya ja zamanin ku amin. Tabbas binciken kwakwaf ga ma'aurata baya harfar da dame ido, saboda ma Allah ya ce a cikin Alkur'ani mai girma wala ya ta fada ne kada ku zurfafa bincike, Allah ya sa mu dace amin.
To sai kuma Real Yunusa yace to yau da gobe a gaskiya yin bincike a zaman aure ba shi da wani alfanu, domin kuwa idan har kace zaka binciki matarka hakan ya nuna kana zarginta kenan, kaga kuwa in zargi ya shiga da abin da zai haifar sai bacin rai, domin ita ma ana za ta yi nata nazarin binciken.
Me kake aikatawa
kaga kenan, duk ba ku yarda da juna ba haka zai haifar da damuwa a tsakaninku. Allah ka sa mu dace da kuma hakuri da junan mu. Amin.
Amin.
To daga shafin mu na Twitter kuma @imrana madahatu yace a gaskiya bai kamata kai ta binciken kwakwaf ga matarka ba, ya kamata akwai yarda a tsakaninku.
Sai @mrbege_belal kuma yace tabbas binciken kwakwaf tsakanin ma'aurata yana da kyau sosai.
Sai @babagana_dabuwa1 yace a gaskiya babu abinda binciken kwakwaf ke haddasa tsakanin ma'aurata illa sake maida hannun agogo baya tsakanin su.
To @mjuniorgiyawa yace binciken kwakwaf tsakanin ma'aurata babu abinda yakan haifar bayan shigar zargi, daga baya kuma mutuwar aure ce ke iya biyo baya.
Sai @salimuhammadwan yace yau da gobe a gaskiya binciken kwakwaf sam ba dadi, ba ma ma'aurata kawai ba har da abokai, bai kamata mutum yana yin abu kana sa mai ido ba, ko mata aure mijinki ya ajiye waya kije kina duba hotunan da ke cikin wayarsa ko nambobin da ke cikin wayarsa, babu kyau.
Wato leke. To sai sakon karshe @jafar_bello yace bincike na shari'a kafin aya aure yana da kyau amma banda na kwakwaf.
To mun gode, a cigaba da turo mana da sakonni.
To yanzu kuma ga tattaunawar da Safinatu ta yi da Fatima Fuad Hashim, wata matashiya da ke da shafi a Facebook da Twitter mai suna Open Diaries.
Assalamu alaikum Malama Fatima.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Malama Fatima, kaman da yawan mu da suke yanar gizo kaman su Facebook haka da Instagram sun san shafinki na Open Diaries, wanda yawanci shafi ne da mutane ke kawo koke-koken su na zamantakewa da dai al'amura. To kuma alhamdulillah shafin kya ne da yawa sun yadda da shi, wanda har da yawa in suna da matsala suna faɗin matsalolinsu kuma daidai gwargwado ana ba su shawara. To yanzu maganar da muke son mu yi a yau maganar bincike da mata suke yi ma mazajensu, me zaki ce wa waɗannan mata Malama Fatima?
To da farko dai daga cikin team ɗinmu da members suke ba da shawara, muna da doctors, muna da lawyers, muna da experienced people, muna da matan aure wanda sun shiga matsalar irinta kuma ya suka samu kansu da kuma irin shawarorin da suke bayarwa. So based on that, ina so in ce gaskiya da yawa sun fi tafiya akan matar su jinin bincike kamar su duba waya haka, saboda sun a faɗa su dai dole za a yi maka laifi ko kuma za ka je ka binciko wani abin da ba za ka ji daɗi ba kuma ranka zai ɓaci. So kin ga daga nan kuma ba za a zauna lafiya ba. Shi ne kuma wasu sun ce ai men are polygamous in nature.
Kamar maza su dama ba su iya zama da mata ɗaya.
To shi ne dai suka ce to sai dai kawai an haɗawa da addu'a. Saboda duk irin waɗannan abubuwan dole za su na faruwa. Yanzu misali kin ga wata uku da suka wuce, wata ta yi sharing story ɗin ta ba mu labari a cikin open diaries cewa abin da ya haɗa ta da mijin nata ta ce bincike ta yi. Saboda ta ga yana mu'amala da mata haka, to sai ta duba sai ta ga numbers ɗin da text message duk sai ta goge har contact ɗin. Shi kuma ya ce bai yadda ba. Dole ta dawo mishi da numbers ɗin da ta goge kafin ya je dawo. Da ya dawo kafin ya je dawo ta mai bincike ba ta san me ba, kin san ya excuses haka da za su kare kansu.
Kwarai.
Da ya dawo da daddare sai ya ce mata yaya magana, ta ce ita ta ɗauka ma abin har ya wuce, sai ce ai dole sai ta fito. Ta zo ana ta yi sai ya ɗauki cajin waya ya mata duka ya fasa mata jikinta hannunta kuma ya ce a gaban yaranta biyu ɗayar ma ba ta kai shekara ɗaya ba ya ce ta fita daga gidan. So da safe sai ta neme mu muka yi ta mana magana har ta tura mana pictures ɗin jikin na da ya ci mata ciwo da jikin a. Shige da muka saka a page mutane da yawa sai suka yi suka ba da shawara, wasu ma har suka nemi suka shiga case a page human rights, aka samu da ya karɓi case ɗin ma aka tafi court. So daga nan duk wannan abubuwa duk da ya bai ƙare ba, because da ita je iyayen ma suka ce me yasa ta kai shi court. Ba ɗan uwanta ba ne ba, me yasa za a yi ta mai bincike. So kin gane daga ƙarshe dai sai ya zo ta haƙura. Ci ta yadda a yi sulu, aka yi sulu ta koma gidan kuma kin ga to yanzu kin ga ba abin da bincike na ba abin da ya
kwarai da gaske
amma ba ki batun farko
sun ku sosai. Kuma Fatima, kin san wani abu irin wannan ba ta ƙara zama lafiya, wannan auren in ba wani iko Allah ba za ta mantawa da wannan abun ba.
To kin gani akwai wata ma haka ita kuma ba ma yayi ba, shi a boye yake amma ta dame shi da bincike, da ya ga ya in yana cewa bai yi ba tana yayi har ke zuwa dina jin tsoro sai a gabanta a gaban yaranta. To kin ga yanzu ko wuri iyayen aka je misali aka yi solving case din nan
ina iya cewa aurenta zai yi
respecting yau to kin gani
to in yace kuma baki da kuma ba wani wanda zai iya cewa dan me yasa zai aure, baki da wani dalilin da zaki hana shi aure.
Already tun da dama sun ce da ya polygamous in nature ba kin ga. So kin ga then kin ga kuma ba wannan respect din, tunda har tace ita wallahi gara ma a ce ma bi mata a fili ba gara ma idin da ya aure haka tace ita da ta sani ma wata matsa ba da ma ai fiya aure saboda wannan yayi disrespecting din
ya nuna mata ba ta da wani kima ba ta da wani mutunci
a gabanta ake ba ya dina jin tsoro ya dina shayinta ma.
To Fatima, kaman matan kuma ba ma na binciken waya ba, matan kuma da suke sawa a dinga duba masa duk inda mijinsu yake fa, da kuma matan da suke biyan yara fa irin samari haka zau daga riban za da zaki ga duk inda mijinsu ya je suna nan ana gaya musu ana yi musu waya ana gaya musu ai ya je wuri kaza su kuma na kira zaki musu.
To ni dai based on comment din mutane da suke a page dina, saboda na ga miki cewa mutane da yawa da malamai da kuma abubuwan da nake karantawa da kuma iya abin da naga din ai tun farko ma ai Allah ya ce ai ya ce wala ta justice kada ai bincike. So ko sister ka kin ga ko brothers din ga ko mothers ko ma why anybody else
din gidanku
kuma yawa ba ma kin ga bi ba sai ma ya shafi wannan din ka ba, ai tunda Allah already da ma ya hana kuma ani da wannan wala ta justice ko wani yanzu zai aikata aikin haram ko misali yanzu kike so ki fara bincike misali ni wannan ke yanzu kin zo yana aikata aikin haram kin zo kina bincike kika samu shock ko bacin rai kin ke balle ki yafi mai ba balle ki taba yafi mishi ba ba ki wa ba ma actually Allah yayi wani kunna kin gani kila zai miki a lot of promises ba zai yi ba to amma wannan ba zai hana shi ba amma kafin miki ai Allah yayi wani Allah ya fare wani ko na ga cases I have known of cases dawa kuma I want to tell you if as kin mutane wanda suka yi cheating zaki da sun zo suna neman ti za su ce miki yanzu a page ina sun yi kuma yayi lasting while kamar yayi sun yi cheating appointment misali a ce 6 months yanzu suna yi
kuma ni Fatima wani abu ko
sun tuba
wani abu ne sai in ga kaman misali ne zan bada mace ce da mijinta suna zaune lafiya daidai gurgurdo duk abin da yake mata yayi mata bai fasa ba yana ci da ke yana shayi da ke ne miki kuma to wannan abu da yake yi ke kina zaman lafiya sai ki je ki dauko maka kanki rashin damuwar da har karshen rayuwar ki wannan damuwa baki iya kankare ta fa
yawa to ai dama Allah zai ansa wannan laifi yawa Allah kuma zai ansa Allah zai ansa baki ba amma ke na tunda zan shi ne dan ne miki haƙƙi ko da yake ki shi ne zaki iya magana ki ce ai ya cuce ki ko yayi wani abu yayi ya zalunce ki sai a zauna a ba hanyoyi a gyara amma Allah yayiwa baki zai ansa ba Allah zai yi wani fi sai a bawa Allah
haka dai malama Fatima mun gode kwarai da wannan lokaci da kika bawo mu mun gode kwarai Allah ya saka da alheri sai mun ƙara jin wani lokacin
Yanzu kai tsaye muna tare da Ambassador Muktar Gashash da Hajiya Badiya Dauda Mani masu sharhi akan al'amuran yau da kullum.
To Hajiya Badiya salamu alaikum bamu samu ambassador ba amma dai ana ta neman shi. Hajiya Badiya salamu alaikum.
Salam. Na wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
To ya hidimomi ya sanyi kuma.
Wallahi lafiya loma lawa Safinatu ya aiki.
Lafiya kallon. Lafiya kallon muna tare da Usman da Hafsat.
Barka dai.
Barka da zuwa.
Sannu.
To barka.
Ya kokari.
Alhamdulillah.
Hajiya Badiya to bari mu fara da ke bincike ne muke muna magana ne akan bincike da tsakadake tsakanin ma'aurata wanda binciken kokof ki ga yau wani ma wata mai sauraron mu ta ce wani har namu miya sai ya kirga. To amma dai yau muna son mu magana ne akan na waya wanda yanzu kamar shi yafi zama yake da illa sosai wanda ke jawo mutuwa aure da yawa akan na waya.
Ga wani shafi kake bi wata wayoyi gari ka.
Wa kake magana da shi.
Wa shi take aiko maka da sako.
To Hajiya Badiya me zaki ce mata masu irin wannan dabi'a
to gaskiya magana gaskiya ko Allah ba ya hana bincike ko an ce bincike dai ba kyau to amma tsakanin wannan lokaci zaki ga tsakanin mata da miji kila dama akwai zargi a tsakanin su amma abin da yafi in akwai wani tunani tsakanin mata da miji sai a tambayi juna shin wani kaza kaza me ke faru saboda wani abun ma ke kanki mace in kika gano shi ba za ki ji dadi ba ke kanki ba za ki ji makan ki dadi ba wani lokaci wani abun gara ma da ka ganshi gara kaka ganshi sometimes ana Bature yana cewa ignorance is bliss ko wani abun in ka ganshi zai tara maka hankali to wasu matan gaskiya ba su iya jurewa balantana idan akwai zargi ko kuma idan ta ga cewa akwai canji a yanayin zaman tare ita da mijinta za ta fara tunanin cewa to ko yaya ko me ke faruwa ko akwai wata awaje ne ko haka to shine zaki ga an zo an fara dube-dube me yake cikin waya to kuma yanzu gaskiya maganan gaskiya wannan abu na su yanan gizo dinnan da social media dinnan ya kawo wasu abubuwa marasa daɗi kamar irin waɗannan hotunan na banza da ake aika ma juna ki ga mace ta aika ma namiji hotonta na tsiraici da yawa irin abubuwa na haka to daga nan sai kiga tona-tona a TV ya faru in mata ta duba wayar mijinta ta ga irin wannan hotar wani lokaci ma mun sha gani sai kiga an fara aika irin group din nan da ake na Facebook ko na WhatsApp sai a fara sharing ana mace ta ce ga wannan ta aiko ma mijinta wannan hotar da haka so wani lokaci gaskiya a kowane ma lokaci ma binciken nan dai bai cika amfani ba gaskiya
to amma misali kamar Hajiya Badiya su mazan su kuma akwai rawar da suke takawa din har da za ta kai cewa bari a yi bincike din kila wace irin alama ce kila namiji yake bayarwa a ganinki
a gaskiya kamar yadda nace wani lokaci mata mu muna da abin da ake kira cewa akwai wani abu saboda haka sai ya zo sai ta mace ta fara ganin wani canji ko wani abu a tare da mijinta ba haka ta saba gani ba saboda haka kuma ka ga irin mazan nan masu dare yayi a yi wanka a fesa turare ta yawa shi da dama ba haka yake
irin
kuma kila shi bai saba kwalliya ba haka
irin groups din nan
you know sai zo ya fara fita a fara dai wasu abuwa ko kuma kullun wayan sha kulle kila da shi baya ma kulle waya amma sai kullun wayan sha kulle ko kuma ya zo in ana mishi waya ta rika ganin wasu sunaye da bata saba gani ba so duk irin wannan abu yana
sa musamman an hadu da wanda suke cewa bai da wayo bai caccanza sunayen ba wai wasu sai su sa sunayen maza akan na mata
a kan wani lokaci ma su canza sunayen masu aka fi kama wani lokaci ma su canza sunayen su aka fi kama kamar za ka ga waye wasu waye wani ya sa waye
Wasiu plumber. Kuma sai ke samu wani wasiu. Wasiu plumber da yake ta san wasiu na aljani a covid ne.
Yawa, to ka gani saboda haka wasu abubuwa mace za ta gani ta san cewa akwai wani abu. Daga nan kuma sai a fara neman yanzu ga wannan labarin da muka karanta kwanan nan ko na wata mace yar Iran ce aka ce ko
a jirgi wa?
Ta tashi sama.
Ta fuzgo hannun shi yana gengedi. Tamanna akan waya
ai wannan labari ya bani al'ajabi
kaga tashin hankali ta tada hankalin jirgin sama da mutanen cikin jirgin
ta tada hankali sai da sarki sai da
jirgin sai da aka san jirgi ba wuta ta kama babba bomb aka gani cikin
babba wuta ce ai wuta ce ta tada hankali wanda aka ji irin wannan abubuwa yana sa
to
wai misali Hajiya idan yanzu misali mace ta ga irin wayannan abubuwan da alamu da kike magana me ya kamata ta yi idan mace ta ga irin wa'annan take-taken na namiji cewa anya wannan almurin ba kaza yake ba me ya kamata ta yi
to ni dai gaskiya ka san kowa da nashi amma ni a nawa tunanin ni dai idan ni ce naga haka zan zaunar da kai tambaye ka shin wane me ke faruwa ni naga kwanan nan ka canja min akwai wani abu akwai wata ne ko kuma za ka yi aure ne ko kuma ko ma menene gara ka faɗa min ni tsakani na da kai akan cewa kada wani ko ni inje a waje ko wani abu ko kuma in zo ga wani abu
samu matsala
da be
kamata
yawa a zo a samu matsala saboda haka mace da take da suna da wannan understanding din ya zan ce ma
ganewa ne ko tsakanin ta irin wannan fahimta
irin fahimta so za ta iya ta zaunar da mijinta su yi magana su nuna mishi cewa gaskiya ita ta fara ganin wasu abubuwa da bata gane ba to yaya akwai wani abu
yawa in za a yamma da kare ne a gaya mata
mun samu ambasada a layi
yawa
salamu alaikum ambasada
wa alaikum salam wa rahmatullahi
layi yayi mana tsiya sai yanzu muka same ka To shi kuma ambasada sai sai mana kan maza su ma masu bincike.
Barka da warhaka.
Yawwa. Ambasada, muna magana ne akan bincike da ma'aurata ke yi a tsakanin su, wanda wasu na waya ne, wasu na matar su ne, wasu da kai wanda yara suke sawa ƴan unguwa, ƴan zauna gari banza, duk inda mijin su ya tafi suna nan suna bin shi. Wasu kuma sun bar gidansu amma suna nan suna sun sa wani ma ya dinga duba musu me matar su take yi cikin gida, waye shiga waye fita gidansu. Hawa tana cewa wani mai hatsamu mai yayi.
Ayya, layin nan fa, to ina ga sai an sake lalubar shi ko? Ambassador, ina ga layin nan. Kai kana jin mu, amma nan mu muna jin ka wani iri baya fitowa. Muryan, bari mu sa a sake lalubar ka. Ina ga Julie ta ƙara gwada shi. Yawwa, bari mu gwada ɗaya lambar.
Assalamu alaikum. Hajiya Badiya tana da.
Hajiya Badiya, bari mu lalace
shi. Ina nan, wa alaikum salam.
To Hajiya Badiya, me zaki ce ba maza su ma tunda ambasada waye shi taki? Su ma masu irin wannan bincike.
To duk ɗaya ne gaskiya, bincike wani lokaci bai da amfani, wani kuma lokaci gaskiya kada ayi maganan da ba gaskiya ba, wani lokaci kuma yana da amfani.
Kamar wasu an ce kin ga wai har naman miya in aka yi gidansu sai sun kirga su ga nawa ne, in ɗaya ya tafi sai an yi bayani ya aka yi.
To wannan kuma ya wuce gona da miya. Wannan kuma maza wanda gaskiya dama ba su damu da duba iyalinsu ba, in ba haka ba ya za ka je kana kirga naman miya. Amma kamar irin bincike na waya ɗin nan ko wani abu, wani lokaci duka a gefen mace da namiji, wani lokaci bai da amfani, wani lokaci kuma yana da amfani. Amfani shi wani lokaci kafin magana ta ɓaci. Magana ta yi nisa har ta ɓaci. In dai akwai soyayya da martaba tsakanin ma'aurata. Idan wannan ya ga wannan yana abin da bai kamata ba, zai iya jawo hankalin shi. Wane ya kake haka? Ka san wannan abin zai iya shiga tsakaninmu ya ɓata mana zamaninmu na aure da gashi-gashi. To wannan an gane da wuri, an gyara. Za a iya gyarawa. Amma wani lokaci kuma idan aka zo aka gane ɗin kuma kowane gefe ko mace ko namijin ba mai son ya gyara, to akwai matsala. To wani lokaci bincike yana da amfani, wani lokaci kuma gaskiya bai da amfani. Tunda abinda ba za ka iya gyara ba, wani lokaci gyara ma kar ka sani.
Kamar abinda Hausawa suka ce ne, ƙazantar da baka gani ba tsafta ce.
Yawwa, sunanta tsafta.
Ni sai a gani na sai ga kana zaman lafiya, ka baka irin ba hana ka ci ba hana ka sha ba, amma ka zo kana daukan ma kanka abinda har abada da kai rashin jituwa a tsakaninku. Ina da abinda ka gani, in ba na dadi bane, ba abinda zaka iya yi wanda zai kai ku ƙarshe, za a mazo ko a baki hakuri ko a baki rashin gaskiya, ko kuma da ƙarshe ma ya ce ya sake ki, ya raba ki da ƴaƴanki. Assalamu alaikum.
Ai, indai ma wannan ne, mu a nan zaki da kullun rashin gaskiya za a ba mutane.
To kin ga ai da wani amfani.
Ga ambasada mun samu ko minti ɗaya bari mu ji shi ko sakar da tunni ba.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To muna jin ka ambasada, kila minti ɗaya gare ka ko biyu. Layi ya yi tsiya.
Ni abin da zan ce.
Yawwa, karkare mana.
Sai in ce a addini ma dai an ce wala ta jasa su. Babu bincike. To ban ga dalili da mace za ta tsaya tana binciken miji wai me yake yi, ko wa yake wa waya, ko wane ne. Duk wannan abu ne da ba zai kawo zaman lafiya ba.
To shi kuma mijin fa.
To shi ma mijin ai ba dalilin da zai dinga binciken matarsa. Shin ba aka yi auren nan ma an akwai zargi ba ya haramta a musulunci?
Kwarai
kuwa. Duk ba babban magana ce wannan. In da aka ce zargi ya shiga, ai ba aure kuma.
Gaskiya babu.
Abu bai yi ba.
To kin ga zancen ma a dinga binciken juna, ai bai taso ba. A zauna lafiya, kowa ya kare haƙƙin Allah ya ɗora masa. Kenan sai kiga an zauna lafiya, an samu kwanciyar
hankali. Duk da yake lokaci ya yi tsiyar.
Amma ne mun gode kwarai.
Ya ba da tashi gudan
godiya. Kwarai da gaske, mun gode kwarai. Allah saka da alheri. Hajiya Badiya, mun gode kwarai. Sai wani lokacin kuma.
Yawwa, Allah ya ku da kwarai.
Insha Allah, mun gode sai anjima. Yawwa.
To duka a nan muka kawo muku ƙarshen shirin namu na yau. Yanzu a madadin
Usman Ahmad,
Hafsat Bello ɗan mai sauraro,
da ni Safinatu Sada Sodangi, da kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana sauti da injiniyan mu na yau, nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ku huta lafiya. Ba ruwanta a yau da malalaci.
yau gyara su kasa a gaban su kwarai ba za su bari ba
yau da gobe muni a amurka na kiran kuma tsasa yau da gobe shirin su